Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke sake shigowa da wannan shiri na hatsi. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan taron karawa juna sani na wuni biyu da majalisar limaman masallacin babban birnin tarayya Abuja ta shirya akan bukatar tsayawa kan gaskiya a zaben da ke tafe. Sai kuma da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Straits na ƙasar Indonesia ta halaka mutane sama da 200. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta ƙasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe, akwai wasu 800 da suka ji rauni, kana da wasu ma 28 da ba a gano inda suke ba. Har yau dai ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. Shugaban ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar Rudy Sohinda ya faɗa wa sashen Indonesia na muryar Amurka cewa ma'aikatarsa tana nan tana gudanar da bincike akan musabbabin tashin wannan tsunamin. Hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace da gidajen otal-otal guda 9 da ƙananan jiragen ruwa guda 10 sun lalace. An rufe wani ɓangaren gwamnatin Amurka har zuwa akalla ranar Alhamis ko kuma kwanaki ko wasu makonni masu zuwa nan gaba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, bukatar da jam'iyyar Democrat ta kalubalanci. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Lahadi, shugaban Trump ya ce hanyar da za a bi a dakile kwararren masu safarar miyagun kwayoyi da gungun 'yan banga da masu safarar mutane da miyagun mutane zuwa cikin Amurka ita ce gina katanga akan iyakar ƙasar. Shi ma mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Dick Durbin na jihar Illinois ya aike wani sakon Twitter yana mai cewa a tsakiyar daren ranar Asabar shugaban Trump ya rufe gwamnati saboda shi bukatarsa na gina katanga, lamarin da ya kira rashin hankali da kuma mugunta. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙaramin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da murabus a makon da ya gabata. Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike yana mai cewa daga 1 ga watan Janairun shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakataren tsaro mai riko, lamarin da zai sa Mattis ya ajiye aiki watanni 2 kafin lokacin da ya ware ma kansa zai bar aiki. Shawarar ajiye aiki da sakataren tsaro Mattis ya dauka ta biyo bayan sanarwa da Trump ya yi zai janye sojojin Amurka 2000 daga Syria, wani mataki da ma'aikatar Pentagon ta kalubalanci. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan Afirka 6,000 suka mutu tsakanin shekaru 5 waɗanda galibinsu suna ratsawa ne akan Sahara zuwa Turai, sai dai wannan adadin wani abu kaɗan ne a jikin abin da aka gano a wannan nazarin. A wannan shekara kaɗai ɗaruruwan mutane da suka shaidi al'amarin sun tabbatar da mutane 1,400 suka mutu a nahiyar Afirka. Amma masu binciken sun ce wani abu ne kalilan a cikin babban adadin mutuwar mutane da ke bulaguro a Afirka. Hukumar bakin haurin ta ƙasa da ƙasa ta faɗa cewa aksarin mutuwar suna faruwa ne a kan Saharan arewacin Nijar da kudancin Libya da kuma arewacin Sudan. Hukumar ta ce bakin haurin suna amfani da waɗannan hanyoyin ne domin su isa kasar Libya wacce ta kasance kofar shiga nahiyar Turai domin samun abin kyautata rayuwa. Da ƙarshe haɗakar kungiyoyin ma'aikata a Sudan ta ce tana shirin gudanar da gagarumin yajin aiki da zai gurgunta ayyukan gwamnati, inda ƙwararrun ma'aikata za su yajin aiki sai ba ta gani. Likitoci da sauran ma'aikatan sashen kiwon lafiya sun shirya yajin aiki a yau Litinin, sai dai za su duba masu buƙatar kulawar gaggawa kaɗai.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, mu buɗe wannan babin a birnin tarayya Abuja, inda majalisar limamai ta yi gagarumin taron bita na wuni biyu don ƙarawa limamai ƙwarin gwiwa kan buƙatar tsayawa kan gaskiya da ƙauracewa marawa kowane ɓangaren siyasa baya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana.
Hadin yin nusa al-asliya annaha maktuba bil ingiliziya walakin arsalna an-nusa elektroniya alifan.
Majalisar Limaman Babban Birnin Najeriya Abuja da ke da ƙananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wuni biyu don ƙarawa limamin ƙwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa marawa kowane ɓangare baya, yayin da Najeriya ke tinkarar babban zaben 2019. Majalisar dai ta haɗa da limamin masallacin Juma'a ne na dukkan ƙungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta duk shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro ƙarƙashin ofishin jakadancin Saudiya, Sheikh Sufiano Abdullahi, shine mataimakin shugaban majalisar.
Liman idan ya hau kan minbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurari za su iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi dinnan. Abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shiga inda yake ba, domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza, akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza. Kai kuma liman ba shekara hudu bane kawai aka aje ka anan wanda za su zo su wuce. Dan siyasa zai milki ya zo ya wuce, amma ba za ka hau minbari ba ya zamanto na kamfen na siyasa. Ba laifi ka ce ku yi ƙoƙarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman muku amana ko adalci. Misali a wannan lokacin ya kasance 'yan takararmu ga su nan dukkansu musulmi ne a kowane ɓangare, kuma kowa ya ɗauko Krista a matsayin mataimakin shi. Bai kamata liman ya fito kan minbari ba ya ce yana da candidate.
Me limaman ke cewa ne? Malam Abdullahi Umar shine limamin masallacin Juma'a na Yalkwatar Jibes.
Yan siyasa su faɗa musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta. Waɗanda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron Allah, musamman wanda yake shine mafita. In kowa ya ji tsoron Allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi, to za a samu mafita sosai.
Sunana Ibrahim Muhammad Fadil, limami masallacin Hamsko Anas bin Malik Islamic Center. Shi limami ya zama uba, wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani fati su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini.
Majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin 2 da ta kafa, waɗanda kan ɗaudawa niyyar lamura ba tare da mika kogon bara ba.
Shi kuma wannan gidan burodi mun fara yin shi na farko a Maraba, wanda wannan ƙarshe shi ne ya samun mana da abinda a yanzu kowace area council mukan aika mata da abinda ba zai gaza 40,000 ba a duk wata, don ta gudanar da al'amuranta na majalisar limamanta daga wannan gidan burodi muke samu.
Imam Sufiano Abdullahi da karin bayani. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallacin Fuad Lababidi da ke Zontiri Abuja. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. A shirin zamu ji ma'anar kalmar siyasar tattalin arziki kuma yaya ake amfani da ita wajen cimma muradin ci gaban tattalin arzikin al'umma da na kasashe da ma na nahiyoyin duniya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Madalla masarare shirin da rashin tayi na wannan makon zai karkata akalarsa ne akan wasu tagwayen batutuwa da ke zaman kashin baya kuma ruhin rayuwar kowace al'umma, wato siyasa da kuma tattalin arziki. Za mu ji fashin baki daga masana waɗannan ɓangarori guda biyu, ta yaya ake amfani da siyasa ko shugabanci domin cimma bukatar tattalin arziki, kuma wani irin tasiri ƙarfi ko raunin tattalin arziki ke da shi akan siyasa musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya. Domin tattauna waɗannan batutuwa muna tare da Malam Kabiru Sa'i Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasa da tattalin arziki, wato political economy, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Sai kuma Dr. Lawan Habib Yahaya, wanda sananne ne a wannan fili masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe na kwalejin fasaha ta Kano, wanda kuma shine zai bude mana labulan shirin.
Assalamu alaikum. Ita siyasar tattalin arziki manhaja ce ta kankanta, tana duba yadda shugabanci yake amfani da dama wajen haɓaka tattali arzikin ƙasar mutane, al'umma da rayuwarsu da abin da ya shafe su. Dama shi shugabanci ai ana yin sa ne saboda mutane, su kuma mutane a sama musu zaman lafiya, a sama musu yadda za su yi harkokin rayuwa cikin nutsuwa, a sauƙaƙa musu yadda za su bi mu'amalolinsu na rayuwa, sannan kuma a sama musu damammakin da za su waɗannan hanyoyin na rayuwa. A inda ake da zamantakewa a tsari ne yanzu na zamantakewa na kamar na Najeriya ko ƙasashe wanda ake kira modern economies, ƙasashe sababbi wanda aka yi su aka samu haɗaka, to kowane ɓangare yana duba irin tattalin arzikinsa da yadda zai ƙarfafa jama'arsa da yadda zai ƙarfafa al'ummarsa ta tattalin arziki ta amfani da samun shugabanci. Saboda haka shi shugaba ana zaɓarsa ko yana zama shugaba ne domin yana da abin da zai yi wa al'umma, kuma mai zai wa al'umma yadda zai taimaka haɓaka rayuwarsu. Ta nan ne za a samu zaman lafiyar da ake nema, ta nan ne ilimi zai samu wanzuwa a al'umma, hankali kenan sai ya wadata, arziki ya wadata, abinci da noma da sana'a ya wadata, mutane su zauna lafiya, al'umma ta zama al'umma ta gari da abin da ake nema. Wannan ita ce siyasar tattalin arziki, yadda za a haɓaka, za a yi amfani da mulki da shugabanci wajen haɓaka rayuwar al'umma.
Malam Kabiru, ya ake ɗabbaƙawa a aikace, ya ake aiwatar da siyasar tattalin arziki?
Yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi a aikace shine dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar ɗan adam masu riƙe da mataki madafin iko ne suke yin sa. Saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko, su suke zama da masana din su wadanda za su taya su da wadanda za su tsara musu, suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi. Shi yasa ake ganin cewa ingancin wa masu da rike da madafin iko din yakan taimaka a samu ingantaccen wato tattalin arziki. Idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai ya zama ya samu na kasu, saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana. To a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki, su masu rike da banawan iko, ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su faɗai a su haɗu su biyun, wannan ya faɗa abin da yake so, shi kuma wannan ya faɗi yadda za a aiwatar, sannan ya kasance an aikata shi a aikace. So da haka a aikace policy din shi ne yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni.
A fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali, shi talaka mai zaɓe misali ya sa sharaɗinsa na ya zama siyasarsa ta zama ta tattalin arziki ce.
Abin da dama ya kamata kenan, duk lokacin da wato za a zabi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abin da ake bukata daga wajensu. Ko mu a halin yanzu da muke ciki a wannan kasa, a wannan yanki namu din, babban matsalar mu din a halin yanzu ta tattalin arziki ce. Da kuma hoda tsaro ka dauko shi kansa ai yana na kasar da tattalin arziki. So daga kamata ya a ce lokacin da za a zabi shugabanni din a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofin su na tattalin arziki, da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su, kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma, cewa su dora jama'a akan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu kamar yadda mallam ya faɗa. Idan babu wannan, to zai kasance cewa an ba da zango ne, sun kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba. So da haka abu ne mai muhimmanci tattalin arziki din nan ya kasance yana ɗaya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaba a bashi madafin iko. Domin idan bai san su ba, kuma idan bai dauko inda suka sani sun taya shi ba, to za a shekara hudu ne shi tattalin arzikin waɗanda suka yi zaben bai karu ba, ko ba su amfana da wannan zaben da suka yi ba.
Mallam wai ya ce masana ake tarawa, idan shugaba bai sani ba yana tattara masana ne. To amma a hannu guda kuma can gefe ana ganin cewa Najeriya nan tana cike da masana tattalin arziki, amma kuma har yanzu tambal-tambal tattalin arzikin ta yake. Za a iya cewa ku ne ba ku tsara wa hukumomi da masu rike da madafin iko kan yadda ya kamata su aiwatar a ciccibo wannan tattalin arziki ba, ko kuma a kuna tsara musu su ne ba sa aiwatarwa?
Wato cimma burin haɓaka tattalin arzikin al'umma da gudanar da shugabancinsu ya dogara da kyakkyawar alaƙar da take tsakanin mahukunta masu madafin iko na mulki da kuma masana waɗanda su kuma suka karanta hanyoyin da za a taimaka wajen ciyar da ƙasa ko al'umma gaba. Idan alaƙar su mai kyau ce, ma'ana shi shugaba babu wanda zai ce san da za a ɗaukar a shugabanci ya san dukkan wani fanni na taimaka al'umma. Misali, idan kai lawyer ne a matsayinka na shugaba, ai kai ba injiniya bane, kuma ba masanin tattalin arziki bane. Saboda haka alaƙar shi shugaba, shi abinda yasa yake shugaba shine mai tattaro dukkan masanan kowane fanni, akan kowane fanni yake so ita maki al'umma, ya jawo waɗannan mutane ya tattauna ya bada musu buƙatun al'umma, su dubi buƙatun al'umma ta ɓangaren abin da suka iya, su ba shi shawara, ya kuma zamana yana da zuciyar ɗabbaka abin. Kamar yadda ka faɗa, a Najeriya dukkan wani fanni da kake tunani akwai masanansu. Amma menene alaƙar su da shugabanni? Shugabannin sun ja su, sun tattauna da su, sun ba da fitar da manhajar, an tattauna a kanta, an yadda, in duk bayan an yi wannan an yadda, duk a ce an yadda, to abu na ƙarshe shine ɗabbakar da abin, wanda kuma wannan ƙarfin iko da mulki su ne suke iya gudanar da abu. Ba gwanin cewa ba, gwanin cewa zaka samu gwanaye su kewaye ka gaba ɗaya. Shi yasa da yawa zaka ga sai a samu shugaban da ba shi da ilimin kaza amma ya samu nasara a ɓangaren fiye da wanda ya hau kai mai yiwuwa ma yake da ilimin. Saboda me? Saboda ya yi mu'amala da masanan, bayan wannan ya iya ɗabbaƙawa. Iya ɗabbaƙawa ta gudanarwa da zuciyar yin ita ce babban abu, wato wukar gindiri shugaba zai samu, wanda idan dai ya same ta, to komai ma zai iya zama komai da ruwanka ya iya, don a kowane ɓangaren al'umma zai iya taimakon al'umma. Saboda haka shawara daban, sanin mashawarta daban, zama da mashawarta daban, wato zana shawarar ikanta da karɓarta daban, karɓar shawarar kansa daban, aiwatarwa kuma daban.
Malam Kabiru, wai ita siyasar nan ta tattalin arziki dama can tana cikin lissafin jadawalin kimiyyar siyasa da tattalin arziki da ake korowa a jami'o'i da makarantu. Idan haka ne, kasashen da muka ga sun ci gaba ta fuskar siyasa da tattalin arziki, amfani suka yi da ita?
Kwarai tana ciki, mu kuma a ɓangaren ilimin kimiyyar siyasa yana ɗaya daga cikin ɓangaren da ake ɗauka a ƙware a ciki, wanda kuma har ma ya kasance ya fi shahara. Kuma duk lokacin da aka ɗauki abu ake son a yi masa fashin baki ko kuma a kalle shi, akwai hanyoyi da ake kallonsa da dama. Amma ita wannan duba daga wannan mahangar, wato kimiyyar siyasar tattalin arziki, za ka ga tafi zurfafawa wajen bayani, tafi zurfafawa wajen bincike, tafi zurfafawa wajen fitar da abubuwa filla-filla. So da haka dadan abu ne, kuma kasashe da yawa da suka ci gaba sun ci gaba ne saboda ba wannan bangaren mahimmancin da ya kamata su bashi, saboda sun fahimci cewa ita siyasar tattalin arziki ba wai ga mutane ɗaiɗaiku ta tsaya ba, har ga su kansu kasashe din. Karfin siyasar arzikin tattalin arzikin ƙasa shine yake ma nuna wace irin dama za ta samu a duniya. Idan ƙasar ku ya kasance matalauciya ce, ba ta da bakin fada a siyasar duniya. Saboda haka ko masana siyasar ƙasa da ƙasa din zaka ga sai sun tsaya sun dubi abu ta mahangar wannan kimiyyar siyasar tattalin arziki. Kamar haka ne koda a gida, yawanci wanda tattalin arzikin sa yafi na sauran zaka ga yafi su samun dama. To saboda haka a mata kowane mataki akwai ta, kuma ita ilimin kimiyyar siyasa ya bashi muhimmancin da ya kamata ya bashi, kuma kasashen da suka ci gaba da shi suka yi amfani suka kai ga inda suka kai.
Baga dalibi ne me kudinka in kuma ta tashi kaje wa to ka kashe ta hanya
kudi a kashe ta hanya.
Masarare karshen shirin da rashin tai na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakin namu wato Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki, da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya kwarare kan lamuran tattalin arziki, sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma ga Babangida Jibril da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a wannan mako.
Fara sharhin jaridar ne da jaridar This Day, jaridar da ta rawaito cewa wani dan Afirka ya kasance bakar fata na farko da ya zama shehun malami a shahararriyar jami'ar ta King's College da ke birnin London, wanda aka kafa a shekara ta 1829. Jaridar This Day ta rawaito Professor Abiodun Alao da cewa shi ne bakar fata na farko dan asalin Afirka da ya kasance shugaban sashen kula da harkoki ko nazari na nahiyar Afirka a jami'ar King's College da ke birnin London. Shehu malamin da ya shaida a jaridar This Day a wata hira da ta yi da shi cewa ya shafe shekaru 31 yana koyarwa a jami'ar ta birnin London, bayan da ya je karo ilimi a lokacin da ya fara koyarwa a jami'ar Ife. To sai dai kuma yayin da ake alfahari da wani dan Najeriya a birnin London, jaridar The Nation ta rawaito cewa yanzu haka hukumar EFCC na shirin sake gudanar da bincike akan wasu gwamnonin Najeriya da ake zargi sun karbi na goro ko kuma kin biyan waɗanda suka shige musu gaba wajen samun basuka daga biranen London da kuma Paris. Akasarin waɗanda suka shigewa gwamnonin gaba domin samun waɗannan basuka dai sun buƙaci a hana maidawa gwamnatocin jihohi kuɗaɗen da suka karɓo na Paris Club da London Club da kuɗinsu ya kai dala biliyan 2.6, har sai an biya su kuɗaɗen da suke bin gwamnoni na kafin alƙalami. Abinda kuma jaridar The Nation ta ce yanzu haka hukumar EFCC ta tashi tsaye wajen gudanar da bincike a kasashen duniya daban-daban da suka hada da biranen London da Paris da Dubai domin zakulo irin waɗannan gwamnoni. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar da ta rawaito babban controller na hukumar shige da fice ta ƙasa, Alhaji Muhammad Baban Dede, na cewa hukumar tasa za ta fara sabbin rijistar baki 'yan kasashen ƙetare a shirye-shiryen da take na zaben shekara ta 2019. A cewa babban controller na hukumar shige da ficen da hukumarsa ba dauki wannan mataki ne domin tantance 'yan kasashen waje da ke zaune a Najeriya ba bisa ka'ida ba, da fatan kuma hakan zai taimaka wajen hana su gudanar da zabe. Sai kuma jaridar Daily Trust, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na bayyana dalilan da ya sa ƙasar Amurka ta hana shiga ƙasarta da kifin da ake sarrafawa daga Najeriya. Jaridar Daily Trust ta rawaito shugaban ƙungiyar kiwon kifi da kuma sayar da shi a Najeriya, Mr. Oloye Rotimi, na ɗora laifin akan ma'aikatar harkokin gona ta Najeriya, wanda ya ce har yanzu ta ƙi bin ƙa'idojin da gwamnatin ƙasar Amurka ta shimfiɗa mata na ba da wasu cikakkun bayanai game da kifin da ake sarrafawa daga Najeriya, lamarin da ya sa wasu kasashen Afirka suke daukan wannan dama ta fitar da kifin da suke saya daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka da sunan kasashen su, musamman ma dai kasar Ghana da kuma Kenya. Sharhin jaridun kenan, Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Murar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai leda Gwalalawa jihar Bauchi. Ina jinjina rundunar 'yan sanda jihar Imo bisa namijin kokari da suke wajen cafke masu garkuwa da mutane don a ba su kuɗin fansa. Masu garkuwa da mutanen nan hakika sun natsawa mutane su kama mutane har ma waɗansu su rasa rayukansu a garin wannan garkuwa da ake da su. Bisa sa idanu da 'yan sandan jihar Imo suka yi suka fuskanci waɗannan mutane suna wadata da dalar Amurka. Bisa lalle-lalle mutane ne ba mutanen kirki ba, suka bi diddigi kuma suka tafi. To alhamdulillah, ina kira ga rundunar 'yan sanda da sojojin Najeriya sa idanu sosai wajen tabbata waɗannan miyagun mutane a kowace jiha. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, da Radio America. Da magana Alhassan Tayar San Problem daga Filinje a Shafori Indishir. Ni dai ra'ayina shi ne ina kira da shugaban ƙasa na ƙasarmu irin yadda ake nana kashewar ƙin Nijar ƙasar Libya. Da Allah wannan al'amari su bige shi da idanun rama. Na gode gida Radio America. Mai magana Alhassan Tayar San Problem daga Filinje a Shafori Indishir.
Assalamu alaikum mai Amurka. Daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Kira da shugaban ƙasa da ministan noma, ku sani tun da ku sani ba, wallahi duk kuɗaɗen da kun ga kawo jihar suna hannun a kiku da hudu da waɗanda ya kaso ɗan banda ke manya-manya na siyasa sun riƙe abinsu, duk da kuɗin rogo dajin zure ta yi buƙatar gona ya shuka rogo alkama wanda an gaci ya ba da 200,000 wallahi 25 kilo sun karaba garin Argungu. Kuɗi ko'ina sun dahi babu sauƙi sai wurin Ubangiji Allah ta sa mu talakawan jihar Kebbi. Allah ya gabatar da kula da zaki.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙaramin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaro ta Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da yin murabus a makon da ya gabata. Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike. Yana mai cewa daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2019, ƙwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakatare mai riko, lamarin da zai sa Mattis ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da ya sa zai bar aikin. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta hallaka sama da mutane 200. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe, akwai wasu 800 da suka ji rauni da wasu 28 ma da ba a gano inda suke ba. Har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa.
To masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen namu baki daya safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Steve Farande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma CD da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.